Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litini 10 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Kungiyar ECOWAS ta kaka bawa kasar Mali takunkumin tattalin arziki. Babu alamun tattaunawa tsakanin Rasha da Amurka za ta haifar da ɗa mai ido. Ana kuma ci gaba da samun arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a Sudan.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa kungiyoyin farar hula ke fargaba game da kakkafa kungiyoyin tsaro da ake ta yi a jamhuriyar Niger da zummar yakar ta'addanci?
Wannan tsari da ake yi na banga da sauransu yana kawo matsala musamman ga zamantakewarmu, kuma zai juya wannan fitina da ake ciki, zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi, abinda ba a fata.
Za kuma a ji cewa a yayin da wasu manyan 'yan siyasar Najeriya ke cewa a yi watsi da tsarin karɓa-karɓa a shugabancin ƙasar saboda ya saba ma tsarin demokradiyya, wasu kuma na cewa
baya cikin tsarin mulki, amma ya shiga zama abin da yake cewa tsarin mulkin hankali. Yanzu misali, idan yau na zama dan takarar shugaban kasa, sai na ce mutumin Kaduna ne mataimakina, ai wanda bai san me siyasa ba ma, ko shi ne kashin jari da cewa mahaukaci.
Za kuma a ji cewa an fara gasar cin kofin Afirka a kasar Kamaru, kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin galaba.
Yau an nuna wa duniya cewa Kamaru ba karamin kasa ba ce.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Shugabannin yankin yammacin Afirka sun kaka bawa kasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibin tallafin kasuwanci da kuɗaɗe ga ƙasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki na tsawon shekaru huɗu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali. Takunkumin ya nuna mafi girman sakamako ga ƙasar Mali har ya zuwa yanzu, kuma sun haɗa da rufe iyakokin ƙasa da na sama da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta ECOWAS. An bayyanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taron yini da aka yi a babban birnin kasar Ghana. Kabore ya faɗa a jiya Lahadi cewar shirin abin damuwa ne ga ɗaukacin yammacin ƙasashen Afirka. Manyan jami'an diplomasiyyar Amurka da na Rasha sun bayyana kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwarsu a jiya Lahadi cewar za a sassauta zaman ɗarɗar a tsakanin ƙasashensu a tattaunawar da za a yi a makon nan a nahiyar Turai dangane da ɗimbin dakaru da Moscow ta girki a kan iyakarta da Ukraine da kuma buƙatar Rasha na samun tabbacin tsaro a yammacin Turai. Yana da wuya a ga cewar za mu sami wani ci gaba na bindiga a kan Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin CNN. Za mu saurari damuwar Rasha game da atisayen sojin NATO a tsakiya da gabashin Turai, in ji Blinken, amma ya ƙara da cewar za su saurare mu game da dakaru sama da 100 da Rasha ta girki a bakin iyakar Ukraine. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonon tsohuwa da gurneti a jiya Lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojojin ƙasar, inda likitoci suka ce an kashe wani mai zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki ne daga birnin Omdurman zuwa Bahri, garuruwa biyu da ke daura da babban birnin ƙasar Khartoum. suna rera taken kai hari ga shugaban soji Abdullah Fatah al-Buhran wanda ya karbe madafan iko a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya kuma ki mutunta yarjejeniyar raba madafan iko na wucin gadi da fararen hulla wani mutum daya ya mutu bayan wani harsashi mai sa hawaye ya same shi a wuya a cewar wata kungiyar likitocin Sudan da ke da alaka da masu zanga-zangar ko da yake ba bayyana da inda abin ya faru ba hakan ya kai ga adadin fararen hulla da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar likitocin wanda kuma suka zargi sojoji da kai hare-hare a cibiyar kiwon lafiya da ke kula da masu zanga-zangar da suka jikkata tare da kai hari ga ma'aikata.
To an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda bayan da al'ummomi daban-daban a ƙasar suka shiga kakkafa ƙungiyoyin tsaro da zumar yakar ta'addanci gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta ƙasar ta ce ta hango cewa hakan na iya haddasa yakin ƙabilanci nan gaba wanda don haka ta nemi a ware wata rana guda don duba wannan al'amari a faɗin ƙasar. Suleiman Barma gare ka.
Ganin yadda sha'anin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankuna da dama na ƙasar nan yasa ƙungiyoyin fararen hula irin su Alternative Espace Citoyen da Rotab da Tournon La Page da ƙawayensu suka soma jan hankula a game da wannan al'amari da ke buƙatar nazari kamar yadda suka bayyana a cikin wata sanarwa. Malam Musa Cangari shine shugaban ƙungiyar Alternative Espace Citoyen.
A yankuna da dama musamman a jihar Tiladeri, Difa da Maradi da Tawa ana gani kuma abin yana iya yadu ya kai mu wani matsayi. Saboda wannan ya kamata a ce duka 'yan kasa sun hadu sun yi muhawara da a san takaka za a huta daga cikin wannan matsala. Muna kira ga duka kungiyoyinmu a cikin kasa da duk inda mutanenmu suke ranar Lahadi 23 na wannan wata na Janairu wanda muke ciki a yi journée d'action citoyenne mutane su hadu wanda suke iyawa su yi jerin gwano ko wata zanga-zanga su yi waɗanda kuma suke iya su tara mutane da saboda a zamna a yi nazari bisa matsalolin da kasan mai yake fuskantar su yi.
A yanzu haka majiya ƙarfi a wasu daga cikin garuruwan da ake fama da hare-haren 'yan bindiga sun fara yunkurin ɗaukar makamai da nufin kare kansu daga wannan aika-aika sabanin abinda doka ta tanadi. Saboda haka waɗannan ƙungiyoyi suka gargaɗi hukumomi su ɗauki matakan taka burki ga masu irin wannan yunkuri da ke tattare da haɗari, in ji su.
Wannan tsari da ake yi na banga da sauransu yana iya kawo matsala musamman ga zamantakewarmu kuma zai juya wannan fitina da ake ciki zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi abinda ba a fata. Saboda wannan muna tuna ma hukumomi da cewa su ya kamata su dauki matakai domin tabbatar da tsaro ba wai a bari ba waɗansu mutane su yi kirkiro milis ko waɗansu abubuwa na su kare kansu.
Ƙungiyoyin sun jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin an ɗauki matakin hukunta masu hannu a badaƙalar nan ta kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaron ƙasa duk da cewa a baya-bayan nan gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar janye ƙarar da ta shigar a kan wannan batu. Abdu Alhaji Idi na daga cikin jagororin wannan haɗaka.
Muna gwada a rashin jin daɗinmu, muna rantsuwar za mu yi kokowa wadda gaskiya za ta fito a wannan halin.
Halin karancin abincin da aka shiga a wannan ƙasa na daga cikin batutuwan da waɗannan jami'an kare haƙƙin jama'a suka taɓo a wannan sanarwa. Suna masu nuna buƙatar mahukunta su dubi wannan al'amari da muhimmanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Sabuwar majalisar dokokin Iraki ta sake zabar kakakinta a wa'adi da biyu. Wannan wani mataki ne na farko na kafa sabuwar gwamnati bayan babban zaben kasar da aka gudanar wanda wasu ɓangarori masu ƙarfi a Iran ke marawa baya suka ƙi amincewa da sakamakon zaben. A bisa la'akari da wannan tada zaune tsayin, taron ya gamu da hatsaniya inda aka kai babban dan majalisar da ke jagorantar zaman zuwa asibiti saboda hatsaniyar taron da ya haifar da wani dogon lokaci na cece-kuce na siyasa a tsakanin kungiyoyi da ke hamayya da juna domin zaben sabon shugaban kasar da Prime Minister. Birnin Geneva wanda ake walakabi da babban birnin zaman lafiya wuri ne da aka fi so a yi taro tsakanin manyan kasashe biyu bayan yakin duniya na biyu kuma za ta sake daukar nauyin tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha wanda za a yi a yau Litinin. Birnin natsuwa na Switzerland ya gudanar da taron koli na shekarar 1985 tsakanin shugaban Amurka Ronald Reagan da takwaransa na tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev. Geneva kuma ta shirya tattaunawar da aka yi a watan Yuni tsakanin shugaban Russia Vladimir Putin da shugaban Amurka Joe Biden. A yau Litinin mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman da mataimakiyar ministan harkokin wajen kasar Rasha Saji Reverk za su gudanar da tattaunawa da aka daura sosai akan tsaron Turai da rikicin Ukraine. A ƙarshe kuma an ji cewar 'yan bindiga a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya sun sako ɗalibai 30 da malami ɗaya bayan shafe watanni 7 suna garkuwa da su a cewar wani jami'in yankin. Sama da yara 1,400 ne aka sace a Najeriya a shekarar da ta gabata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akasari a lokacin harhare da 'yan bindiga suka kai kan makarantu da kwalejoji da wasu 'yan bindiga da aka fi sani da 'yan fashin daji suka kai.
Da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. To a yayin da 'yan siyasa a Najeriya suka fara shirin yakin neman zaɓe mai zuwa, wani abin da ya fara ɗauki hankali tun daga yanzu shine batun tsarin karɓa-karɓa na shugabancin ƙasar. Don haka wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana wannan rahoton.
Muhawarar yankin da zai fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa tsakanin manyan jam'iyyun Najeriya na APC da PDP na zama babban abin tattaunawa tsakanin manyan 'yan siyasar ƙasar. Yayin da akasarin 'yan kudu ke cewa lallai takarar ta koma yankinsu, 'yan arewa na da bambancin ra'ayin cewa a bar takarar a buɗe, kowa ya gwada karɓuwarsa.
No, I wouldn't because he may be eliminated if I mention it.
Azantawar da aka yi da shugaba Buhari da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana ɗan takarar da zai goya wa baya ba don gudun kada a yi masa maƙarƙashiya. Ana raɗe-raɗin irin su tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo da Bola Ahmed Tinubu da ka iya zama a jerin waɗanda ake tsammanin za su yi ta goma shi. Ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP ba manga tukur. Barin takarar a buɗe shi ya fi dacewa a tsarin demokuraɗiyya.
Shin ne babban kuskure da ni na kai? Na ce ba yadda ba sabili da a yi gaskiya. Listen, ko fito-fito da in ka ce demokuraɗiyya za ka yi, to ka bar kowa ya faɗi me kake so kai wa Najeriya. In muda Najeriya sun so ko ka su ɗauke ka media sai ku introduce su nasu. Kai sai ka so, all right, me dalili? Don me ba za ka bari ba tun da kai demokuraɗiyya za ka yi, ka bari mana. Wanda duk zai ga duk Najeriya ɗin nan abin da ya kamata su yi an ga yana da karakta, yana da capacity, an ba shi ake ba zai yi ba.
A nasa ɓangaren tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau ya ce ba laifi a ba wa yankin kudin daman ya fitar da ɗan takara.
Mafi yawancin mutanen arewa musulmi ne, in ka ɗauki kudu mafiya yawa kiristoci ne. Idan ba ka ririta wannan kudu da arewa ba za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista. Ai kaga shi isa ba a rubuce yake ba, misali a constitution ko tsarin mulki cewa idan dan arewa ya zama dan takarar shugaban kasa ya dauko mataimakinsa daga kudu, baya cikin tsarin mulki. Amma ya shi zama abin da yake cewa tsarin mulkin hankali. Yanzu misali idan yau na zama dan takarar shugaban kasa sai na ce mutumin Kaduna ne mataimakina, ai wanda bai san me siyasa ba ma, ko shi ne kashin jahili da ce wani mahaukaci.
A duk lokacin da gwamnoni da 'yan siyasar kudu ke magana na nuna mulki nasu ne bayan kammala wa'adi na biyu na shugaba Buhari.
This is the talk of the South because we supported them.
A nan ma tsohon ministan ayyuka ne Adeshiyi Ogunleye ke cewa lokaci yayi da Arewa za ta yi musu kara ta bar musu tikitin. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale, daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Kamaru inda aka fara gasar cin kofin Afirka wato African Cup of Nations a Turanci kuma mai masaukin bakin ce ta fara yin nasara ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da cikakken rahoton.
A yayin da aka yaye kallabin wadanda gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka karo na 33 a kasar Jamhuriyar Kamaru, kasar Kamaru din ta gauza kwanjinta ne da kasar Burkina Faso a farkon wasa. Anda daga fara wasan ne dai sai kasar Burkina Faso ta buɗe ragar kasar Jamhuriyar Kamaru. Daga bisani ne kasar Kamaru ta samu penalty guda biyu anda suka yi kokari na ganin cewa an jefa balabalai din wanda ya buga penalty din da shine Vincent Abubakar kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru. Ga murna da al'umman kasar ta Kamaru suka yi a daidai lokacin da aka jefa waɗannan balabalai din. Cibiyu da daya anda yanzu haka al'umman kasar ta Kamaru gabas da yamma kudu da arewa suke ta tofa albarkacin bakin su na ganin cewa sun samu nasarar wannan gasa da aka yi wanda al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru game da shugaban kasar da kuma dubban asawun kasar Jamhuriyar Kamaru suka zauna domin ganin wannan tamolar da za a murza ga abinda waɗansu masu sha'awan kwallon kafa a kasar ta Kamaru suka ce.
To kamar yadda muka gani, to muna farin ciki da wannan somin wasa da aka yi da kuma nasaran da Kamaru ta yi, kuma da dukkan halamu dai an soma lafiya kuma muna fatan za a kammala lafiya insha Allah.
Alhamdulillah, komai yayi kyau tunda yake a tsarin wasan ma yau an nuna wa duniya cewa Kamaru ba karamin kasa bace. Kamaru ta yi yin abu ba ta duba abinda take kashewa. To wannan wasa kuma da aka yi yau Kamaru ta duka kallo biyu da banza da daya. To mun gode, muna jiran gaba. Ka san yanzu aka soma.
Wasa na biyu da aka yi a Benin na Yaounde kasar Ethiopia da kasar Cape Verde, anda kasar Cape Verde ta yi kokari na jefa kwallo guda daya a ragar kasar Ethiopia, ita kuma Ethiopia ba ta jefa kwallo guda daya a ragar ta Cape Verde ba. Haka aka tashi wasar Cape Verde na da daya, Ethiopia kuma tana nema. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan minta 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraron shirin Ciki da Gaskiya, barkamu da dawowa shirin da ke bin kadin waɗanda aka zalunta da suka shafi marayu da ma'aikatan gwamnati, musamman waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. Hakanan shirin kan taɓo batun kare haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa da tabbatar da gaskiya komai ɗacinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel.
Idan aka ce shugaban kasa a matsayin mu na wadda mutane masu bukata na musamman, wadda koyaushe ake yawan kore filin mu a kan cewa mun fiye bara mu ne koyaushe fi da a ce mu kamuna, ya kamata idan yau shugaban kasa ya ɗauko wasu mutane masu bukata na musamman ya ce ga wannan ɓangaren ku zo ku riƙe ni don ku ce mu kame. Yana da kyau a ce wannan mutane su dinga soke haƙƙin da aka tura musu.
Wannan ɓangare lura da na kasa su a Najeriya ya duba daga gefen kiwon lafiyar su da kuma gefen education nasu kuma gefen sana'an hannu da sauransu, kuma bugu da kari wannan kwamishin ɗin tana da amanan tattalin arziki ma na kasa su a Najeriya.
A sabon shirin za mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ce ta Najeriya, karkashin babban sakataranta James David Lalu. Ita dai hukumar na aiki ne bisa sa idan ma'aikatar jin kai. An kafa hukumar don kula da bukatun masu bukata ta musamman, kama daga makafi na ido da guragu da kurami da ma duk wani nau'i na nakasa da yake bukatar tallafi daga gwamnati. Shugaban kungiyar muryar masu bukata ta musamman na Arewa, Yari Musliman, ya shigo shirin da korafi kan hukumar.
Sunana Yari Musliman Ibrahim, kuma shugaban kungiyar masu bukata na musamman na Arewacin Najeriya, ma'ana Northern Nigeria Disabled Forum. Abuka koyaushe idan aka ce shugaban kasa a matsayinmu na wadda mutane masu bukata na musamman, wadda koyaushe ake yawan korafi da mu akan cewa mun fiye bara, mu ne koyaushe sai da a ce mu kamuna. Ya kamata idan yau shugaban kasa ya dauko wayansu mutane masu bukata na musamman ya ce ga wannan bangaren ku zo ku rike min don ku ce mu kamin. To yana da kyau a ce wayannan mutane su dinga soke hakkin da aka tsora musu, domin kwata-kwata idan ka duba duk inda ka samu mabarati a Najeriya ko a Afirka za ka gan shi mutumin Arewa ne, Hausa Fulani ne. Kuma wannan mukamin da shugaban kasa ya bayar da zuka duba kaman commission, mun muka ce kira cewa shugaban kasa ya commission, ya commission, ya commission, ga shi ya zo ya yi, amma ba ka iya fahimtar abinda ake a wannan commission. To daga wannan kalubale ne ga wannan mutane, kuma kalubale ne ga shugaban kasa da ya gane cewa har yanzu fa abinda aka zabe shi don mutane masu bukata na musamman, ko mun da aka dora muna zaka yi cewa mu zagaya jihohin Arewa don mu talata shugaban kasa bayan muna wannan abin ba. Saboda haka mutane masu bukata na musamman suna cikin damuwa, suna cikin birkici a cikin wannan kujerar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar.
Kafin mu shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman, za mu ji korafin kungiyar muryar masu bukata ta musamman wadda ke zargin shugaban hukumar James David Lalu da gazawa wajen sauke nauyin amanar da aka dora masa ta hanyar nuna wariya. Kungiyar ta bakin Yari Musliman ya ce an kafa hukumar da sunan taimakon masu bukata ta musamman, amma ƙarshe lamarin ya zama rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana.
Faɗa mana me shi shugaban wannan hukumar James David Lalu, wani laifi ne, wani abu ne baya yi da kuke korafi akai?
To a tunaninmu yanzu tunda an ɗauki wannan an bashi executive secretary, a tunaninmu a matsayin shi na wanda yake dan uwanmu mai lalura, ya kamata a ci cewa ya duk hanyar da zai shawo kan mutane masu bukata na musamman gudun sai mu kawo musu. Amma shi ne alƙawarin cewa za a ba mu mutane a cikin wani form a baya-bayan nan da aka cike shi, aka ce za a ba mutane tallafi na naira 50,000, amma daga ƙarshe mutane sai aka fige da cewa ana ba su naira 5,500. A tamin da nake muka magana ina ga muka naira 700 na gani. Ni wannan abin bai dame ni ba, amma abin da muke magana yaya muka yi mutane masu lafiya ana ba su naira miliyan 1, naira miliyan 2, naira 500,000, 400,000 su sai dogara da kansu, wanda muka fi kowa bukata sannan a zo a ce ana ba mu naira 500,000. Wannan akwai gazawa, bai kamata mu dinga rike shugabancin wannan kwamiti ko kuma executive secretary na wannan kwamiti ba. Ya kamata shugaban kasa ya gaggawan canja shi a sauko wanda yake da tausayi, wanda yake da kishin mutane masu bukata na musamman. Domin abinda iya tunaninmu wayannan su suke addasa yawancin barace-baracen da ake a Arewacin Najeriya. Wayannan da shi da wanda yake ba mu shugaban kasa shawara wadda ake ta mishi ta samun hankali kwata-kwata da su da wannan zaman sa wannan kujerar, gara ma a ce ba sa nan saboda babu abin da zaman su yake haifarwa. Misali idan ka je office din shi wannan da hankali wanda yake ba mu shugaban kasa shawara haka ki mutane masu bukata na musamman, za ka ga duk mutane ne masu lafiya wanda zuba ciki, ba za ka samu wani mai lalurar kafa ba, ba ka samu mai lalurar gani ba, ba ka samu wani mai lalurar ji ba. Kuma mu muka zo muka ce cewa zaɓen shugaban kasa, mu muka zo mutane masu bukata na musamman muna tinkawa cewa shugaban kasa mutumin Arewa ne, amma ya za a ɗauko shugabanci a ɗauka ba mutane masu bukata na musamman? Wallahi ina son tabbatar muka mu yi da mun sani da cewa mu zaɓe wannan shugaban kasa da mun cewa shi zai sake duk wannan mutane zai ɗauko su. To dama ba mu ce a zaɓe shi ba, balle a ɗauko wannan mutanen a ɗora mana su.
Faɗa mana kamar shi babban sakatare na hukumar masu bukata ta musamman James David Lalu, a yi mutum ne ma wanda za a ce duk da baya ji da kunnansa amma yana iya amsawa, yana magana, kuma ana ganin masu bukata na musamman kamar guragu da sauransu suna nufar wannan ofishin nasa. Ku shi makafi ne ware baya hulɗa da ku, ko kuma menene korafin
ku ai kai ma shaida ne tace sai da kaga guragu da kuma masu lalurar kunya wannan office to wai masu lalurar gani wani laifi suka yi mishi amma mu ba muna banganan na bambance bambance a ai wanda ka gansu a wannan office ai tsare ne ga cewa sheki kayuwa suna tsaren cewa za su samu na ba gurin sa amma wannan office babu wani abin da ake balle a zuwa gani mu dai abin da muke fata da shugaban kasa ya gane cewa mutane masu bukata na musamman idan aka ga mabarata mutanen arewa ne abin da ya kamata wannan commission ta yi shine ta zo na da mutane masu bukata na musamman ta zo na da kungiyoyi irin kungiyoyin mu ta tato menene mutane suke da bukata me ya kamata ai ma mutane mu wasu tsari da muke so ai ma mutane ai mu muke shiga cikin mutane mabaratan nan mu muke mu'amala da su muna mu'amala da mutane da suke da kasa-kasa kuma mun san menene matsalar su.
Jin wannan korafi na kungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya. Shirin ciki da gaskiya ya zauna da shugaban hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya.
Sunana James David Lalu, ne ne executive secretary na National Commission for Persons with Disabilities da aka kafa kwanan.
Ya faɗa mana ita wannan ma'aikatar a takaice menene aka ɗaura mata nauyin yi.
Kashin gaskiya wannan office da aka buɗe ta. Asalin aikin ta shine lura da nakasassuwa a Najeriya kuma wannan bangare lura da nakasassuwa a Najeriya ya duba daga gefen kiwon lafiyarsu da kuma gefen education nasu da kuma gefen sana'an hannu da sauransu kuma bugu da kari wannan commission din tana da amanan tattalin arziki ma nakasassuwa a Najeriya da kuma neman duk abubuwan bukata da suke bukata ta gurin na tafiya da sauransu ya zama dole ma wannan guri ta samu ta basu wannan office da aka bude shi wa wuce zai na kasassuwa a Najeriya sun yi kusan shekara 20 suna fama suna ta nema alfarman gwamnati saboda duba a samu doka da zai samu ya tsare rayuwarsu a kasar Najeriya. Amma kuma tukoyi nan fama a yin shugabannin kasa da yawa ta suka zo suka wuce suka zo suka wuce na shina zimbili sun fasu wayan abubuwa sun kawo masu domin su sa hannu ya jiki sai su tafi suna ki kukansu wai ina za a samu kuɗi da za a samu abin bukatun wannan commission da zaman za a buɗe shi sai ka abu ya dinga lilo Allah Ubangiji sai can Allah Ubangiji sai kawo mana buhari.
Daga nan an gabatarwa da Mr. David Lalu korafin wannan kungiya ta masu bukata ta musamman.
Mr. James David Lalu akwai wani shugaban shi wannan shugaba na makafin da yake zaune a Kano Erima Suleiman ya ce ba kowa kake saurara ba akan wannan mukamin sai mutanen da ranka yake so ne kawai kake zaba kake tafiya da su in kuma ka ci gaba da tafiya haka da yawa na kasassu ba za su amfana daga aikin wannan hukumar ba.
Allah sarki Allah sarki nagode don tambayar da kai a cikin gaskiya abin da ke faruwa a cikin nan gurin nan yau muna yabuwa a buɗe hannu.
Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu daura a inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamirin Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Alhashin Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu. Mu kasance lafiya.
To a gaida ɗan Gumul, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice.
Shugabannin yammacin Afirka sun kakabawa kasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibi tallafin kasuwanci da kudade ga kasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada da kuma injiniya mu ne yanzu Karl Salin, ni Ibrahim Kalamu sai garba ke muku fatan alheri. Wassalam.